zakari bi ne mi kudin ka kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau
kudin ya kashe su ta hanya mai kyau
wanda kai wa sai ya ji dadi kai da kai kai ma ka ji dadi in ka kashe su ta hanya
da rashin tayi akan bar araha da fatan an wayi gari lafiya Salu Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi Yanar gizo ta mamaye komai da komai a duniya yanzu. Yanzu ma manyan kasuwanni a yanar gizo suke. Amma wata kasuwa ta kunno kai daga kasar China wadda ta dauki duniya ba zata domin girmanta. Domin samun ƙarin bayani akan wannan kasuwa da ta dauki duniya ba zata da irin abin da zamu iya tsinta. Filin ya gayyato Malam Ahmadu Manu Dillali a kasuwar hada-hada sayar da hannun jari. Na kamfanonin Najeriya. Kasuwannin yaran gizo sun dan dade a kasashen da suka ci gaba musamman a nan Amurka. Akwai kamfanoni kamar su Amazon da eBay kuma dukansu manyan kamfanoni ne. To amma kwatsam sai ga wani daga kasar China da suna Alibaba. Kuma an ce idan an hada Amazon da eBay har wa yau ya fi su girma. To Malam Ahmadu menene tarihin wannan kamfanin yaushe aka fara shi waye kafa wane ne ya kafa wannan kamfanin baturen ingila ne ko na amurka ta yaya ya fara ko zaka yi wa masu sauraron mu bayani
to shi Alibaba kamfani ne na hada-hada kayayyaki kasuwa ce da ta kaddara yanar gizo kuma an fara ta a 1999 wani shiya ta China mutumin da ya fara shi shine wanda ake kira Jack Ma wani malamin turanci yana koyar da turanci ne a wata makaranta a nan wannan gefe na China
shi dan China ne ko baturen ingila ne ko amurka
shi mutumin China ne
to
to yana zama a wannan wuri din to sai ya lura da cewa yanar gizo ta fara zama babban wurin da zaka iya talla ka saida kayayyakin ka kai abubuwan ka na kasuwanci kuma ya zama to mutane da yawa sun samu sanin abin da kake yi da kasuwar da ma'adanan da kake ko kuma kayayyakin da kake sarrafawa to abin da ya lura da shi shine akwai kananan kamfanoni a nan shine da yake na China din waɗanda suna kayayyaki masu aminci da kayayyaki masu kyau amma ba su da kasuwa ta duniya so kayayyakin da suke yi ba su shiga cikin kasuwar duniya shi kuma nihin shi ne ya fara da waɗannan kananan kamfuna ya sa kayayyakin su
wato kananan kamfuna ma da ba san su ba a duniya
ba amma san su ba a duniya su ya fara da su ya shidda su ga duniya ta ga abubuwan da suke yi
wato ya ba su kasuwa
waɗannan kaya su samu tasu kasuwa
filin da za su saida kayan su
maimakon su tsaya nan cikin wurin da suke to yadda yi da cewa shi yanar gizo babban ma'a ce ta kasuwa kuma tana da ƙarfi da yawa idan aka yi amfani da ita sanin wannan ƙarfi na yanar gizo din shi Muhammad din fara wannan kamfani na Alibaba to sun ɗauki wannan domin su fara taimakon kananan kamfuna na cikin ƙasar China to kuma da su suka fara suka kuma sai da hajojinsu ga duniya duka to daga nan ne suka fara haɓaka
to
mutane suka fara amfani da su in suna neman wata haja ba su san masu yi ba su Alibaba ta yanar gizo sai su haɗa su da masu yi sai masu yi din su ba su kayan da suke bukata
to
su kuma masu yi suka ware sanin masu bukata kayan su
to ta nan suka soma
sannan suka soma sun fara a karamin wuri ne kuma a karamin yanayin da suke bukatar mutane su amfana da su.
To malam kawo yanzu menene a darajar wannan kamfani misali akwai da dala
yanzu ya yi
biliyan nawa biliyan biyu na dala biliyan biyu da miliyan 600 na dala darajar sa kenan
amma ta san sanda suka ba eh darajar sa amma sanda suka fara ko misali zanto su kai ko ina ba ma suna magana ɗan miliyoyi ne kadan to in ka dubi ɗan shekarun da suka yi har suka kai ga wannan ya nuna maka cewa wannan kasuwar ta yanar gizo babbar kasuwa ce akwai koli daga nan ma Nigeria yawancin mutane
na jinka
in ka ga a nan tun ba nan Abuja ba za ka ga mutane maimakon su je kasuwa suna neman abu sai su shiga kwanga kwanga nan da nan za ka ga yan mashin din kwanga cikin Abuja suna ta yawo suna kai ma mutane kayayyakin da suka sayi da haka ne hajojin mutane suke yaduwa da duniya daga nan kasar ta zuwa wata duniya daban wani can daban sai ya ga hajarta ya ga yana da shawa ya kuma saya ta yanar gizo sai a kai mishi fata abin yake ta yaduwa haka shi ma ya fara
to kamar ya za a ci gajiyar irin wannan gafili dai Allah ya bayar a yarar gizo kamar ya za a ci gajiyar irin wannan abin a kamar nahiyar Afirka musamman Najeriya
gajiyar shi ana ci ko har yanzu ma haka ana cin gajiyar shi din amma ya zamanto mutane da yawa sun koma ta wannan kasuwa din shi ya rage gare mu yanzu don haka akwai hurumi ga wanda ke da halin wannan ilimi na yanar gizo din da kuma yana da takamammen inda yake son ya kai don shi da kuma ya fara ne kadan amma yanzu ya sa rayuwar shi har ta sa bai san ma inda kamfanin nan zai tsaya ba don kaga da suka je a can America suka yi
sun zo New York Stock Exchange
a Stock Exchange na New York
kasuwar hada-hada ba
sun wara da dala 60 a shekarun jiya ana sai da
hannun jarin
kan dala 111 da santi
to ka ko wata shida bai ba nan
ko wata shida bai ba amma kaga har ya samu karin wajen dala 40 bisa kuma sai abin da ya ci gaba domin su kansu ba sun daina aikin bane sun fara da kamfuna yan kanana amma yanzu suna da abubuwan da suke saida na miliyoyi 100 da kuma kayayyakin haja sun yi wajen 40 waɗanda suke sun training za a ce ko sun wawwatsu a cikin kamfuna daban-daban har guda 40
to Malam Ahmadu kamar akwai abubuwan da ba za su iya sayarwa ba a yanar gizo
babu
har motoci ma za su sayar
ko wace irin mota yake so din ma trailer ce in duwane irin abu har jirgin ruwa in kana so ana saida maka
ko ina kuma kake a duniya
ko ina kake a duniya ana iya saida maka shi suna yanzu su Alibaba har suna cikin kasashe 190 na duniya wani ana cewa suna nan wajen wata suna da office a wajen kenan inda suke hada-hada suna an san bukatocin mutane suna kuma biyan bukatocin mutane na sayan haja.
To sabili da karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu karkare a madadin bakon namu Malam Ahmadu Manu da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne Salu Garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya.
Kashe su ta hanya mai kyau
wanda kaiwa sai ya ji dadi kai da kai
sashen su ta hanya.